sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfili Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau ranar Litinin 3 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Ibrahim da kanin labarai.
Gwamnatin Amurka ta jaddada cewa ta yi tayin taimakawa China wajen yakar gunyar cutar mura din nan, amma China bata amsa tayin ba. Ana nan ana ta faɗi tashin neman ƙarin goyon baya gabanin zaben ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Uba Litini. Sannan gwamnatin Somalia ta ayyana dokar ta ɓaci na ƙasa baki ɗaya saboda annobar fari wanda ke ta'addabar ƙasar.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa matakan da gwamnatin Najeriya ta ce tana ɗauka domin daƙile cutukan lassa da coronavirus.
Muna kuma da ma'aikata yanzu ma an horar da su musamman su tatse su riƙa duba duk wani mutum mai mura da ya wuce mura da ka zo ka gani, to shi ma wannan ana keɓe shi.
Haka kuma za ku ji cewa a nan Amurka yau ne ake gudanar da zaben fidda 'yan takarar shugaban ƙasa a jihar Iowa. To kome masu zaben ke dubawa?
A zamana na ɗan Najeriya kuma ɗan Amerika nan, ina son wanda zai gyara immigration ɗin, sannan kuma healthcare shi kuma harkar lafiya babba ne.
To daga nan kuma za mu duba batun harmutawa 'yan ciran daga Najeriya takardun visa da Amurka ta yi. Sai ku biyo mu domin jin duk waɗannan a cikin rahoton, wato duk waɗannan a cikin shirin namu. Sannan kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka a tabakinsa ta kakkaɓo duk wata cutar murar coronavirus da ka shigo daga ƙasar China, alhalin kuwa jami'ai a San Francisco sun ba da rahoton samun mutum na tara da ya kamu da cutar. Mun yi tayin taimaka ma ƙasar China, to amma ba za mu yarda dubban mutane su yi ta shigowa, alhalin kuwa ta yiwu suna ɗauke da wannan matsalar ba ma'ana cutar murar coronavirus, a cewar Trump yayin da yake magana da kafar labarai ta Fox News a wata hira ta musamman da aka yi da shi gabanin gasar ƙwallon zarika ruga ta Amurka rukunin Super Bowl. Ya ƙara da cewa za mu ga abin da zai faru, to amma mun kakkaɓo cutar. Mai bayar da shawara ga ƙasar Amurka kan tsaro Robert Bryan ya faɗi a wani shiri na gidan talabijin na CBS mai suna Face the Nation cewa wannan gwamnatin ta Amurka ta yi tayin taimakama China, alal misali tayin tura ƙwararru daga cibiyar daƙile bazuwar cututtuka da kuma rigakafinsu, to amma har yanzu ƙasar ta China bata yi na'am da wannan tayin ba. Ana nan ana ta faɗi tashin neman ƙarin goyon baya gabanin zaben ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a yau ɗin Litini, wanda wannan shine babban manunin inda masu kaɗa ƙuri'a suka raja'a a zaben na wannan shekara ta 2020. Fagen ya cinkushe da 'yan takara 11 waɗanda kowannen suke fatan ganin ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat don kauda yiwuwar sake zaben shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Yayin da ake dosar anjima kaɗan a yau ɗin Litini, ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa Senator Bernie Sanders da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden na kankan, a yayin da kuma Senator Elizabeth Warren da tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana Pete Buttigieg ke bin su dab a baya. To amma da dama daga cikin masu zuwa wannan zaben na fidda ɗan takara sun ce har yanzu ba su yanke shawara kan wanda za su zaɓa ba.
To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu leƙa Najeriya domin jin irin matakan da gwamnatin ƙasar ke dauka domin kare al'umma daga cutukan nan biyu na zazzabin lassa da coronavirus. Daga Abuja, Najeriya, ga rahoton da Salisu Ashaka ya haɗo mana.
fargabar yaduwar cutar nan ta lassa fiba daga beraye da kuma ta coronavirus daga kasashen ketare ya sanya hukumomin Najeriya daukan karin matakan rigakafi yafi magani ga cutar lassa fiba jami'an lafiya na kara fadakarwa kan tsaftar muhalli da hana duk yadda beraye ya za shigo gidaje ko wajajen da jama'a ke hada-hadar yau da kullum Mahmud Muhammad minister muhalli ne na Najeriya
akalla an tabbatar da kusan mutane 29 sun mutu an kuma samu masaniya cewa wajen mutum 195 sun kusan kamu da wannan an samu su ido to dadin abin da yake Allah sa wannan cutan tana da magani da zaran an gano aka fara bada magani to akan samu waraka na farko dai mun san daga inda cutan take fitowa daga bera da yawa dalilin da yake kawo bera wuri shine idan an bar wuri da kazanta ko ana barin abinci abubuwa da bera yake zuwa nema in har yana zuwa ya tarar to zai ci gaba da zuwa amma in ya zo so daya so biyu bai tarar da komai ba zai sake dawowa ba
ga cutar coronavirus da tunita halaka mutane a kasar Sin da wasu kasashe Najeriya na bin matakan sa ido kan duk waɗanda za su shigo kasar musamman ta filayen jiragen sama jami'in ma'aikatan lafiya Dr. Ibrahim Kana ya bayyana girke jami'ai a filayen jirage don sa ido ga duk baki don daukar matakan nan take in aka samu wata alama ta cutar
watan screening da ake yi ba wai sai an kebe mutum an ce a gwada shi ko mai haka ko mai haka ba na farko akwai na'urori da muke da su a nan filin jirgin da ke gwada ainihin temperature watan zafin jikin mutum kenan to na'urar ta gwada mana akan cewa lalle jikin mutum temperature din shi ta wuce yadda ya kamata to sai a kebe shi maza-maza na farko kenan na biyu muna kuma da ma'aikata yanzu ma an horar da su musamman su tatse su rika duba duk wani mutum mai mura da ya wuce mura da ka zo ka gani to shi ma wannan ana kebe shi idan mutum ya shigo shi ma yana masassara ko yana tari yawan tari dai a cikin layi ya sako daga jirgi to wannan shi ma tabbas mun dau mataki yanzu shi ma za a kebe shi a duba shi a mai gwaje-gwaje a tabbata akan cewa bai dauke da wannan kwayan cutar nan ta coronavirus haka mataki kenan da mu gwamnati muka dauka baga cewa muni bai shigo da nan kwayan cutar zuwa Najeriya ba
duk da ajiyar zuciya na rashin shigowar coronavirus Najeriya zazzabin lasa ya yi sanadiyar mutuwar mutane a wasu jihohin Najeriya ciki kuwa har da jami'an kiwon lafiya Salihu Shehu Ashaka Murya Amurka Abuja Najeriya
To Allah ya kare a gaida Salihu Shehu Ashaka har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda yanzu agun muke cewa karfe 12 da kusan minti 8 na dare yanzu dai ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya
to gwamnatin Somalia ta ayyana dokar ta baci ta kasa baki daya saboda annobar fari wadanda ke ta yaduwa a yankin gabashin Afirka ministan noman kasar ta Somalia Said Hussein Lid ya ce farin na yankin hamada na barazana ga albarkatun gonan kasar wadanda tun dama can ba su da auki rukunin farko na farin da suka mamaye kasar ta Somalia a watan Disamba sun lalata amfanin gonaki da kuma wuraren kiwo masu fadin hektoci 100,000 a kasar a cewar Shilit ya yi gargadin cewa rukuni na biyu na farin na iya illar da ta rukunin farkon yayin da sojojin gwamnatin Siriya ke ci gaba da dannawa zuwa lardin Idlib wanda shine babbar tunga ta ƙarshe da ta rage ga ƴan tawaye a kasar Kwararru na cewa mai yiwuwa yankin arewa maso yammacin kasar zai kasu ci gaba da bayar da mafaka ga mayakan ISIS waɗanda suka fake a wurin bayan da aka ci su da yaƙi a sauran sassan kasar da yaƙi ya daidaita. Sojojin Siriya masu samun goyon bayan kasar Rasha sun kwashe wata da watanni suna ta ƙoƙarin kwace sassan Idlib. A watan jiya sojojin gwamnatin Siriya sun sake kwace garin Ma'arid al-Numan. Mai matukar muhimmanci a yankin na Idlib wanda ya kasance karkashin ikon ƴan tawaye tun a shekara ta 2012 yankin na Idlib na dauke da mutane wajen miliyan 3 ciki har da waɗanda suka gudu daga sassan kasar bayan sun rasa muhallansu a tsawon shekaru 8 da aka kwashi ana tafka yaki
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC. Adalla. Yau ne ake gudanar tarukan zaben yan takara mataki na farko a jihar Iowa ta nan Amurka, wanda yake da muhimmancin gaske a zaben tsayar da yan takarar shugaban kasa a Amurka. Wakilinmu dake can Iowa, Murtala Faruk Sanyinna, ya aika mana da rahoto.
Shirye-shirye sun kankama. Amurkawa a jihar Iowa sun soma tururuwa zuwa cibiyoyi fiye da 1,000 da safiyar yau Litinin a makarantu ko a dakunan karatu, inda za su tattaru domin tattaunawa da kuma bayyana zaɓinsu daga cikin masu son tsayawa takara na jam'iyyun Republican da kuma Democrats. To sai dai, a yayin da jam'iyyar Republican ba ta da shahararrun 'yan takarar da ke ƙalubalantar shugaba Donald Trump mai neman zarcewa a wa'adin mulki na biyu, hankali ya fi karkata a kan jam'iyyar Democrats, wadda ke muradin tsaye da ɗan takarar da zai fafata da Trump a zaɓen shekarar nan ta 2020. Tuni kuma da 'yan takara musamman na Democrat suka kammala gangamin ƙarshe a Iowa, tare da bayyana wa jama'a manufofinsu da kuma dalilan da yasa suke ganin su suka fi cancanta jam'iyyar ta tsayar da su takara. Duk da yake wasu jama'a sun riga sun ayyana wanda za su goyi baya a ransu, wasu da dama na jiran lokacin tarukan domin jin alƙiblar jama'a da kuma tsare-tsaren 'yan takarar da suka yi daidai da buƙatunsu a tarukan. Adamu Ibrahim Ruwawuri na daga cikin waɗanda za su halarci zaɓen na yau a Iowa.
To gaskiya ni ina cikin mutanen da har yanzu ban da wanda nake takamammen wanda zan zaɓa, amma dai ina bin su, ina jin bayanin kowa wanda yake yi. Amma dai abu biyu ne mai dan muhimmanci gare ni. Na farko dai shi ne immigration. A zamana na ɗan Najeriya kuma ɗan Amerika nan, ina son wanda zai gyara immigration ɗin. To shi gaskiya zan ɗan kusanta gare shi. Sannan kuma healthcare, shi kuma harkar lafiya babba ne.
Duk da yake jama'a na da buƙatu da ƙudurori daban-daban, sha'anin shigowar baƙi a Amurka shi ne babban abin da ya dami dubun dubatar Amurkawa 'yan asalin Afirka da za su shiga zaɓen na Iowa. Amina Ahmad ba Amurka ya ce 'yar asalin ƙasar Sudan.
America is built on immigration. Everybody who is in America is immigrant.
An gina Amurka ne ta hanyar cirani. Kowa a Amurka ka zo na zo ne. Saboda haka tsarin shigowar baƙi a Amurka yana shafar al'ummomi da dama, ba 'yan Afirka kaɗai ba, har ma da na ƙasashen Turai. Tsarin yanzu na sanya haramcin shigowar baƙi ba tsari ne da kowa ke farin ciki da shi ba. Misali daga Najeriya, muna da ƙwararru fiye da 700 kamar likitoci da sauran ƙwararru da ke nan Amurka suna taimakawa don ceto rayukan al'umma. Menene hujjar saka haramci ga shigowar waɗanda ke taimakawa jama'a?
Babban abin muhimmi a tarukan na yau da ake yi wa lakabi da Iowa Caucus a Turance shi ne bayyana zaɓin jama'a daga cikin 'yan takara da zaɓen wakilai, waɗanda kuma za a rarrabawa 'yan takarar da suka sami hayewa a wannan matakin domin zaɓen fitar da gwani na gama gari da za a gudanar a ranar 3 ga watan Maris. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga Iowa.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. To a yau ranar Juma'a ne, wato a ranar Amurka ta sa, tun ranar Juma'a ne Amurka ta saka kasar Najeriya a jerin ƙarin wasu ƙasashe 6 da za ta tsaurarawa matakan bayar da visa. Kuma kan wannan batu ne abokin aikin Ibrahim Kalmasi Garba ya zanta da wani ɗan Najeriya mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ko matafi, Alhaji Aminu Baba Yara Maude, wanda ya fara tambayar sa yadda ya ga wannan mataki.
To abin gaskiya ban ji daɗin shi ba, domin Najeriya da Amurka ƙasashe ne wanda sun daɗe suna hurɗoɗi iri-iri na kasuwanci da na siyasa da sauran abubuwa. Ƙarewa ma muna bin tsarin mulki ne irin na Amurka, wanda yake shugaban ƙasa mai cikakken iko. So ban ji daɗin matakin da ita gwamnatin Amurka ta ɗauka, har kwatsamcewar ta sa takunkumin ba da visa ga 'yan Najeriya domin su shiga cikin Amurka ko kuma su je cirani. Na so da a ce shi shugaba Trump ya bi wasu hanyoyi dai na sasanta da tattauna da gwamnatin Najeriya kafin a dauki wannan mataki.
Baka ganin da ike su Amurkawa suna amfani da bayanai da ke fitowa daga kasashe daban-daban, baka ganin watakila abubuwan da 'yan Najeriya ke faɗi yasa suka dau wannan matakin da dai sauransu?
Wallahi abin damuwa ne. Dukkanmu wanda muke cikin Najeriya da dinna duk ɗan da ɗan Najeriya yake a duniya yana cikin damuwa akan halin tsaro da ake magana tashe-tashen hankulan nan da kidnapping ɗin nan da kashe al'umma ba gaira ba dalili. So amma isu shugabannin gwamnatin Najeriya sun ce suna yi tunin kokari akan abin. Duk da yake kwanan nan ma majalisar dokokin ƙasa ta yi magana cewar ya kamata shugaban ƙasa ya duba tsarin yadda ake tafi da harkokin tsaron nan, hatta su kansu shugabannin rundunonin tsaron nan ya kamata a ce an musu garan bawul. Amma duk da haka ya kamata da muhimmancin Najeriya a Afirka da muhimmancin Najeriya a siyasar Afirka ina ganin ɗaukar matakin haka kai tsaye haka kwatsam ba abu ne wanda zai ma mutanen Najeriya daɗi, ba abu ne wanda shi kansu zai amfani a ƙasar Amerika, domin su kansu ƙasar Amerika abu ne wanda zai cutar da kasuwancinsu da harkokin siyasarsu baki ɗaya. To ina ganin dai matakin da shi shugaban ƙasar Najeriya ya ɗauka cewa ya kafa kwamiti na sasantawa na sulhu tsakanin Najeriya da Amerika domin a ji korafin gwamnatin Amerika. Duk da yake aka magana tsaro ne, kuma magana tsaron nan ya damu kowa, kuma kowa ya san halin da ake ciki. So amma duk da haka abu ne wanda nake so ya kamata su gwamnatin Amerika su ƙara nazarin wannan matakin da suka ɗauka domin muhimmancin Najeriya a Afirka da kuma duniya baki ɗaya.
Kenan za a ce wannan matakin da Amurka ta ɗauka ya haifar da wani abu mai muhimmanci ga Najeriya musamman ɓangaren tsaro tun da ike an fara ɗaukar mataki sosai-sosai kenan?
To za mu ɗauka a hakan ne tun da an ce shugaban ƙasa ya kafa kwamiti na wanda zai yi sulhu, wanda zai zauna ya duba abin kuma ya yi magana da gwamnatin Amerika. Amma duk da haka ba zan ɗora ma gwamnatin Muhammadu Buhari laifi kai tsaye cewar wannan magana abin tsaron kamar ta yi sako-sako da shi, sai dai kamar abin ya kamata da ya sake duba shi.
Alhaji Aminu Baba Yara Maudu kenan a tattaunawarsa da Ibrahim Kalmasi. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Filin ciki da gaskiya yana ci gaba da bin diddigin bacewar wasu makudan kudade da aka umarci dabban masu ƙananan masana'antu na jihar Kano su bayar domin ya rajistar shiga kungiyar masu ƙananan masana'antu reshen jihar Kano NASI, wadda ita ce ta haɗa kai da bankin First Bank domin bayo masu ƙananan masana'antu lamanin naira miliyan 5.5. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashin Gumel. To idan watakila masu sauraro na biye da wannan shiri, mun dai ji korafin 'yan kasuwar da suka bayar da kudadansu sama da naira 70,000 daga bakin wakilinsu Abubakar Abdullahi, inda suka zargi shugaban kungiyar nasu reshen jihar Kano da mukarrabansa da kashe mu raba da wannan dukiya da suka tara domin samun lamani daga bankin First Bank. Haka kuma shi ma shugaban nasu na Kano Manir Sagagi, mun ji a wakon da ya gabata ya kare kansa da cewa shi ba shi da hurumin shiga asusun da aka tara kudaden, domin shugabanni na ƙasa ne kadai ke da ikon shiga asusun, ya kuma zarge su da zama kan kudin. A yau za mu kawo muku tattaunawa da muka yi da shugaban kungiyar masu ƙananan masana'antu na ƙasa baki ɗaya, Mr. Salman Bamfa.
A reshen ku na Kano na akwai wani abu da ya faru tutaunan Antwerp na wasu kuɗi da suka je za su samu a loan daga First Bank. To sai abun ya zo abun ya baci ba su samu ba, kuma na ji labarin da nake magana da chairman na Kano Manir Sagagin ya ce har kun shiga ma kotu ma akan abin.
Tsohon chairman namu ne lokacin da aka yi program ɗin ba ni ne president ba ne, cikin waci ko ne?
Eh.
Kana ji ko?
Ina ji.
Issue da aka je kotu da ita ba nasi ne ta je kotu ba. Da kowa ga ba wani problem wani da yana kotu da nasi game da wannan issue da ke akwai ni as a person na je kotu for my fundamental human rights.
Eh, na gani
da yan sanda. So shine ba wai an je don maganan abun First Bank ba, kuma tun da da lokacin ne ma na cikin escrow ina da sane da issue na First Bank. Kaga mutane ne ba su a giya ma mutane gaskiya. Ba wanda ya ajiye kuɗi domin a bashi loan ko bashi ko wani abu. Lokacin da aka harka nan na da Sanyan Publishing a Daily Trust, I think Daily Trust would ko punch ne ko so haka a the papers biyu ne wanda ma muna da copies din su har yau. Nasi ta publish tana da dangantaka da First Bank. Wanda yana da bukata ya zama part of this arrangement. First condition shi ne zaka in kai member na Nasi ne su ka'idan kungiyan da watakila baka ci gaba kaman biya su dues dinka baka biya, you must revalidate it. Dole zaka yi clearing kanka kamun nan ma ka shiga harkan. Which all members are to pay 19,000. While inda sabobin mutane suna so su shiga kungiyan su ma za su biya 26,000. So in baka iya ka ba da wannan kudin ba ma ba za ka ma fara wannan harka ba. So it was unfortunate. Some of our chairmen maybe sun gani is an opportunity to make money from members kaman su Munir Lokot sun je sun sa mutane ai za a samu kudi a First Bank ku zo ku biya kaza sai ku samu kudi. Tattani da Allah akwai wurin da zaka je ka biya 26,000 as a new member kawai banki ta ɗauka 5 million ta baka a duniya nan ba ta yiwuwa. Ko kuma ka biya 19,000 wani banki kawai ta ɗauka kuɗi ta baka. Akwai tsari ka'ida da aka yi, akwai MOU da aka rubuta da bankin nan. Sai I'm meeting some of these requirements da sauransu. Sai ma za ka yi su feasibility study, you must have a registered company, you must su processes suna nan. To sun je ma mutane ko don suna su samu kuɗi ne bisa ga information da ma muka samu daga Kano. Sun amshi almost 77,000 daga Kano mutane. The only thing da mu ni na sani based on information da nake da shi a secretariat dinmu, membership registration da mutane suka yi shi ne. So mutane ka san mutum ya kashe wajen 70,000 da wani abu ko 100,000 da wani abu. Kagan dole in bai samu abin da aka yi masa bayanin bai samu ba kagan dole ya damu. So in an zo an tinkare su sai su ce wai ai kudin an ba national ne.
Mr. Solomon Bamfa abin da masu ke faɗa mana cewa ko shi manin zagagiya ce ku kuke da hannu wajen kwashe waɗannan kuɗaɗe na membobin Kano masu neman lamunin nan.
Yalla boye shi ne nake gaya maka cewa maganan gaskiya ana so ai shikar mutum ya yi ƙarya. Misali yanzu muna da membobi a Kano a za mu iya kawo muku su wanda za ku yi magana da su kuɗin da an amsa a wurinsu 70,000 da wani abu. Sai an zo an biya maka kuɗin membership registration wanda halaliyan kungiya ne. Wanda dokan da kawai muke da shi mu za mu register na member shi ne kuɗin halaliyan kungiya. Ya za a yi a ce kuma zai zama cewa an jan kwashe a wurin mutane. Ba wanda ya biya kuɗi wani extra money fiye da kuɗin member na zama ɗan kungiya shi ne abin da muke faɗa. Kuɗin member ɗin ɗan kungiya ba sa ka dole ba. Kai kana so ka shiga kungiya kuma ba a sa mutum dole, ra'ayinka ne ka shiga kungiya. Kuma haka ne ranar da ka so barin kungiya za ka bar kungiya bisa ga ra'ayinka, ba wanda ya sa ka dole. Amma a je a shirya wani abu daban don a samu kuɗi a jikin membobi wanda ba da sanin national ba, ka san gurin da damuwan take kenan. Ba da hurumin national ne sun je sun karba extra money da ya wuce ba, instead su dealing da issue din a level din su sai su ce wai sun ɗauka kuɗi sun ba national, sai su ɗauka sunan national su rufe da shi. Wurin ne ake samu su saɓanin da ai suke magana a kai nan. They don't want to bear responsibility na ayyukan da suka yi.
Yauwa, to a bisa Solomon Bamfa me za ka ce yanzu bincikenku me ya nuna muku ya hana samun wannan lamunin ga su waɗannan mutane tun 2012 zuwa yau?
A bisa sani na ka san mun yace maka ba ni ne shugaba a lokacin ba. Su Chief Chukwuma Chukwu lokacin shi ne shugaba, su suka shiga wannan MOU, su suka yi wannan harka. Ba ni da takamaiman wani takadan da zan iya shaida cewa da abin da ya hana wannan transaction ko kuma understanding da aka yi tsakanin kungiyarmu da First Bank. Ka san kana da takamaiman takada a ƙasa shi ne za ka iya ce ga abin da ya hana wannan transaction. So tunda ba wani takada a kasa, ba abin da zan iya faɗa don kare ƙarya.
Yanzu a ƙarshe bari a wannan hira tamu ta ciki da gaskiya ta muryar Amurka. Yanzu su waɗannan mutane na Kano da suke ƙorafin kuɗinsu sun ɓata ba su samu lamuni ba, menene za ku yi musu saboda hankalinsu ya kwanta su san an musu adalci a matsayinka na shugaba yanzu a ƙungiyar?
Yau abin da muke so, duk ɗan ƙungiyar da ya san yana da mu'amala game da wannan harka ya tura mana kurufinsa zuwa National Secretary mu sani. Ya sheda na wannan mu'amalan da ya yi da kungiya, sai mu duba. Indai mun duba, mun bincika, mun duba abin da ke ciki, za mu ɗau mataki game da wannan isu. Su rubuta mana takarda a rubuce ga kura fitun da kungiya ne, ai protocol ne, shugabanni sun zo sun gaba da gaba guda nawa, sun kai guda biyu yanzu. So kagan an rubuta mana, za mu ɗauka, za mu samu mutum ɗin, ma za a sa mutane da za su samu a bincike a san ga abubuwan da ke akwai ga damuwan. Gaskiya ne mutum na ya participate a wannan program ko babu? In ya participate, menene mu'amalan da ya yi? Dole ka san some of the schedule suna wurin, ka ga san mu haɗa wannan, mu san cewa ga shi takamaimai abin da ke kasa, za a san wane mataki za a yi game da shi.
Da fatan masu ƙananan masana'antun suna kusa, domin ku shirya rubutawa ƙungiyar ta ƙasa ƙorafinku tare da gabatar mata kofin dukkan shaidun biyan kuɗaɗen da kuka yi. A ɗaya ɓangare guda kuma, ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da suka nemi lamanin ƙarin jarin ya kai Muniru Sagagi ƙara tare da samun nasara, inda alƙali ya yanke wa Muniru Sagagi hukuncin ɗaurin shekaru 7 a gidan yari. Babu kuma zaɓin beli. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu kawo muku cikakken bayani. Yanzu a madadin Nasiru Adamiyali Kaya, ni Sarfili Hashim Gumal ke cewa sai mako mai zuwa, mu kasance lafiya.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, shugaba Donald Trump ya ce Amurka ta bakinsa ta kakkaɓo duk wata cutar murar rukunin rubairus da ka shigo Amurka daga China, alhalin kuwa jami'ai a San Francisco sun ba da rahoton samun mutum na tara da ya kamu da cutar. Ana nan ana ta faɗi tashin neman ƙarin goyon baya gabanin zaben ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat yau ɗin da Litini, wanda wannan shine babban manunin inda masu kaɗa ƙuri'a suka raja'a a zaben na wannan shekara ta 2020. Fagen ya cike da 'yan takara 11 waɗanda kowannen suke fatan ganin ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Democrat don fafatawa da shugaba Donald Trump. Gwamnatin Somalia ta ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa baki ɗaya saboda annobar fari waɗanda ke ta yaɗuwa a yankin gabashin Afirka. Ministan noman ƙasar ta Somalia, Said Hussein Lid, ya ce farin na yankin hamada na barazana ga albarkatun gonan ƙasar waɗanda tun daman can ba su da auki.
To madalla, masu raro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma kafin mu sallama muna miƙa saƙon gaisuwar ta azziya ga mai martaba sarkin zangon Kumasi Alhaji Umar Faruk Sa'id da wazirinsa Alhaji Amuda Madugu da baki ɗaya iyalan gidan Babu Madugu na rasuwar Alhaji Abdul Hadi Madugu da aka fi sani da Alhaji Papa Madugu, wanda za a yi jana'izar sir misalin ƙarfe 10 na wannan safiya. Allah ya ji ƙansa da sauran magabata. Masu raruwa nan makakashen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima ka 'yan da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma izar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayana gabatar da shirin, da kuma Chuba Hiro Jido ne wanda ya bada umarnin shirin, da ma injiniyan mu na yau Jimmy. Ni Sarfili Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.
VOA. VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui.